sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Miki kamu ku wannan shirin a yau ranar Alhamis 31 ga watan Disamba. Kuma ranar karshe cikin wannan shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A daidai lokacin da shekarar 2020 ke bankwana, ana ƙara samun nasara akan yaki da annobar coronavirus. Har yanzu dai takaddama bata kare ba a zaben shugaban kasar Amurka da ya gabata. Shi kuwa shugaban kasar Burkina Faso bayan sake zaben sa karo na biyu ya rusa gwamnatin kasar.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bam da Boko Haram ta dana a jihar Borno.
Mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su. Da suka fara jin su sai suka gudu. Suna kan zuwa wurin sai ga shabin da ya faru da su.
Sun taka bam ne su din
ba? Sun taka bam ne babban bam ne. Ya fi namu ma babba.
Haka kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger domin jin halin da ake ciki game da sakamakon zaben shugaban kasa na ƴan majalisu.
Zuwa yanzu an kirga ƙuri'un gundumomi 97 daga cikin gunduma 266 da kasar ta Niger take da su waɗanda suke ɗauke da ranar zaɓe sama da 25,000.
Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shekarar 2020 na karewa da labari mai dadi na samun karin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu, annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan 1,800 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan 82. Ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Burtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Burtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus na AstraZeneca da na Jami'ar Oxford. Don kuwa gwajin da aka yi ya nuna allurar coronavirus na kamfanin AstraZeneca da Oxford ya nuna kaifin rigakafin ya kai kimanin kashi 70 cikin 100. Kaifin aikin allurar dai a jikin mutum ya kai kimanin kashi 62 cikin 100 idan har aka baiwa mutum allurar sau biyu kamar yadda aka tanada. Amma wani gwaji da aka yi akan wasu mutane kalilan ya nuna cewar idan aka baiwa mutum rabin allurar kana aka jira bayan mako guda aka bashi rabi tana aiki kimanin kashi 90. A jiya Laraba, Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamu hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban kasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Muradin George da na ɗan majalisa Mo Brooks daga jihar Alabama shi ne a ranar 6 ga watan Janairu za su kalubalanci zaben da ya baiwa Biden ƙuri'u 306, inda shi kuwa shugaba Donald Trump ya tashi da ƙuri'u 232 na wakilai da ke tabbatar da zaben shugaban ƙasa. Wannan zaman da 'yan majalisun za su yi shi zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 sai a shirya rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun. Wacce za ta maye gurbin mai magana da yawon fadar ta White House a gwamnatin Joe Biden, Jen Psaki, jiya Laraba ta shaida cewar wannan shure-shuren baya hana mutuwa, don kuwa ba zai dakatar da rantsar da Biden ba kamar yadda aka shirya a watan na gobe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan sake zaben shugaban kasar Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Prime Minister Christopher Dabiyar daga matsayinsa a jiya Laraba, ya kuma rushe gwamnatin kasar bayan amincewar 'yan majalisun kasar. Kundin tsarin mulkin kasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban kasa damar soke Prime Minister da mukarraban gwamnatinsa. har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon firaminista balle ma a yi maganar rantsar da shi. An dai sake zaben shugaba Kabore a zagayen farko na ƙuri'un da aka kada a ranar 22 ga watan Nuwamba tare da na 'yan majalisun ƙasar waɗanda mafi akasarinsu 'yan jam'iyyar mai mulki ne suka lashe kujerun. Shi dai tsohon firaminista Dabir, wanda tsohon kwamishina ne a ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka, an daɗa shi a kujeran ne a watan Janairun 2019.
Makaɗan Yusuf zai sake dawowa da labari. Kafin nan, an yi jana'izar wasu maharba bakwai da suka taka wani bom da 'yan Boko Haram suka ɗana a ƙauyen Kayamla da ke ƙaramar hukumar Jeri da ke jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Irin yadda aka yi jana'izan wasu maharba guda bakwai kenan da wani bom ya tashi da su a ƙauyen Kamla da ke ƙaramar hukumar Jere a jihar Borno, yayin da suke ƙoƙarin farauto wasu mayakan Boko Haram da aka ce sun sato wasu shanu. Waɗannan maharba dai sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka taka wani bom mai ƙarfin gaske da ya sanadiyar waɗannan mutane guda bakwai da kuma raunata wasu guda 19 da yanzu hakan ke karɓar magani a asibiti mai koyarwa na jami'ar Maiduguri. Tun da farko dai sai da wasu maharban suka taka wani bom ɗin a hanyar nasu na Kayamla, inda bom ɗin ya fasa musu taya guda amma bai jima kowa rauni ba, yayin da waɗannan yanwan nasu suka kama su ɗaukin taya a hanyarsu na komawa ne dai suka taka wannan bom ɗin da aka ce ya yi sanadiyar motar waɗannan mutane guda bakwai. Abubakar Gambori yana ɗaya daga cikin waɗannan maharba da kuma suka take bom ɗin na farko.
Mun je patrol ne shekarun jiya, muna kan zuwa sai muka taka bom da taya mu na baya.
A ina ke na ku taka bom?
A daidai Kayamla. Allah ya sa ba wanda abin da ya same shi.
Da cikin mota ne naku?
Hilos ne Sansara. To daga baya sai muka yi waya da ƴan uwanmu sai suka kawo mana safiya taya. Sai gashi 'yan Boko Haram na ashe sun kwana wurin ne. Mutanen da muka kira suna kan zuwa sai suka hange su, da suka fara binsu sai suka gudu. Suna kan zuwa wurin sai gashi abin da ya faru da su.
Sun taka bom ne su ɗin
ba? Sun taka bom ne, babban bom ne, yafi namu ma babba.
A cikin wani irin mota suke?
Su ma Hilos ne irin namu na Sansara.
Su nawa ne a cikin motar?
Su yaran namu 25 ne.
To guda nawa ne suka ji rauni, nawa ne kuma Allah ya masu?
Guda 9 ne suka ji rauni, guda 7 babu.
Allah ya masu rasuwa.
Honorable Ahmed Satomi dai shine dan majalisa wakili da ke wakiltar mazaɓar Jerin da kuma ya halarci wannan jana'iza.
Faruwan wannan abin ba zai sa mai kasa a gwiwa ba, mun sadaukar da rayuwarmu saboda yankinmu da dole mu fita mai protection din rayuwar al'ummarmu. Kuma zan rubutawa shi kakakin majalisa cewar muna jaddada kira cewa gwamnatin tarayya lalle fada ga shugaban kasa ta duba yanayin da ake rasa rayukan al'umma din nan, musamman wanda su sadaukar da rayuwarsu. Ina laifin a zo da wani program a basu makamai na ainihi cikin lokaci kalilan su karbi yankin su a hannun yan ta'addan nan. Amma muna gudu wata rana kar talaka ya ce abin da yake ya isa ya zamanto yana ba za a yi ai controlling nashi.
Honorable Sa'in Abubakar dai shine commissioner ma'aikatar wasanni da harkokin matasa, wanda ya ce tunda gwamnati ta dauki nauyin kula da waɗannan marasa lafiya da ma daukar nauyin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu, kuma wannan barazana ba zai sa su ja da baya ba.
Ba za mu tsaya mu ja baya ba. Kuma abin da daman gwamnati yake magana kullum shine kar mu sorota, kar mu sorota, kar mu sorota, ko kullum za mu dinga tafiya ma mu tsaya mu kare kanmu din yanda kamar shine illa shine magani. Amma da moment an taba wani muka ja baya, wallahi Maiduguri bai samu zama ba. Kuma mun yi magana in Maiduguri bai zauna ba, wallahi Abuja ba zai zauna ba.
Cikin kwanaki 30 dai an kai hare-hare a kananan hukumomin Jere da Chibok da Haul da Gwandiga da Dambuwa, wanda aka yi asarar rayuka fiye da 60. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Yusuf ya dawo da labarai.
Jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu, amma ba su ba da ƙarin bayani ba. A cewar wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa, ya ce wani mutum da ba a sani ba ya harbe matukin jirgin soji Mas'ud Atal har lahira a jiya a kusa da gidan gwamnan jihar. Atal dai mazauni birnin Kandahar ne, kuma ya samu horaswa a kasar Jamhuriyar Chez da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kisan. Har-hare da ake kaiwa akan mutane, musamman 'yan jarida, na ƙara ta'azzara a 'yan kwanakin nan. Akalla 'yan jarida biyar ne aka kashe a ƙasar cikin watanni biyu. Kuwa ranar Talata sai da ministan harkokin cikin gidan Afghanistan, Masoud Andarabi, ya ɗaura laifin hauhawar kashe-kashen akan ƙungiyar Taliban. Wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka jiya Laraba ya ce za su ƙara haraji akan wasu kayayyakin ƙasashen Turai da ake shigowa da su ƙasar, waɗanda suka haɗa da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar Faransa da Jamus. Biyo bayan rashin jituwa da ke tsakanin Washington da Brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama. Wata sanarwa daga ofishin mai wakiltar ma'aikatar kasuwanci ta Amurka ko USTR ya fitar ta ƙara da cewar za a ƙara harajin akan duk wasu kayan jirgin sama da barasa da ba ta da kaifi sosai ta wine da dai wasu kaya da ake shigowa da su daga ƙasar Faransa da Jamus. Amma dai hukumar ta USTR bata ce garanda harajin zai fara aiki ba, amma dai ana sa ran sauran bayanai nan gaba. An kwashe shekaru 16 akan tsohon harajin, amma yanzu saboda sabuwar takaddama tsakanin kamfanin kera jiragen sama na kasar Turai Airbus da na Amurka Boeing ya sa za a yi ƙarin sabon harajin.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau kusan kwanaki hudu kenan aka gudanar da babban zabe a jamhuriyar Nijar, amma har yanzu ana dakan sakamako. Domin sanin halin da ake ciki, na tattauna da abokin aikin Mahmud Lalo da ke can kasar Nijar kan zaben.
Mahmud, tun ranar Lahadi aka yi zabe a kasar jamhuriyar Nijar kuma har yanzu ana dakan zabe, to wani hali ake ciki yanzu game da sakamakon zaben?
Kusan fila halin da ake ciki ana nan ana ci gaba da kidaya ƙuri'u, kuma ya zuwa yanzu an kirga ƙuri'un gundumomi 97 daga cikin wato gunduma 266 da ƙasar ta Nijar take da su, waɗanda suke ɗauke da wato rumfunan zaɓe sama da 25,000. Kuma halin da ake ciki, wato ɗan takarar PNS tarayya Bazoum Mohammed shine yake gaba a yawan ƙuri'u, sai kuma ɗan takarar RDR Canji wato Maman Usman yake biye da shi a matsayin uku, kuma sai ɗan takarar MNSD Nasara Sani Umaru shine wato yake matsayi na uku a yawan ƙuri'u, yayin da ake ci gaba da wannan kidaya a wannan hali da ake ciki a yanzu.
To Muhammad, tun ranar 27 ga wannan wata na Disamba aka yi wannan zabe, yau gashi mace muna 31 yau tukliyar Alhamis, me ka jinkiri na kidayar wannan ƙuri'u, kasancewar kamar yadda ka faɗa cewar ko da rabin su ma ba a yi kirga ba kamar na gundumomin da ka faɗa, ko da gunduma 100 ba a yi ba balle kuma a jiha 200 da ɗori aka?
Wato kamar yadda ita hukumar ta Sani take ta faɗa cewa an samu jinkirin wajen tattaro ƙuri'u daga jihohi ko kuma daga matakan ƙananan hukumomi zuwa gunduma da jiha har a kawo su ga nan Yimai, yayin da ake tattaro yawan adadin ƙuri'un da aka da waɗannan yankuna. Wannan ya taimaka wajen samun wannan jinkiri da ake gani a yanzu. Amma kuma kada mu manta, shi kundin tsarin mulkin zaɓe na jamhuriyar Nijar ya ba hukumar ta Sani dama har ta kwashe kwana 5 tana wannan tattara a ƙuri'u da aka kada, abinda hakan ke nufi kenan ya zama tana da wannan kwana na dare, wato tana da wannan dare da za a kwana, da kuma yinin gobe da za a yi har zuwa Juma'a kenan ya zamanto ta cika kwanaki 5 ɗinta da doka ta bata ta kammala kidaya waɗannan ƙuri'u, kafin nan daga baya ta ɗauki waɗannan wato sakamako ko kuma wannan sakamako ta miƙa wa kotun tsarin mulki, wacce da ƙarshe ita za ta tantance sahihanci hanci da kuma ingancin wannan zaɓe da aka yi.
To Muhammad, ka ce wato ɗan jam'iyyar an takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Mohammed shine ke kan gaba a da ƙuri'u, shin kana ganin tazarar da ya bayar za a iya cewa aikin gama ya gama kenan, cewar zai lashe zaben ba za a je karo na biyu ba, duk da yake kasancewar a tarihin demokradiyyar Nijar akan samu
zuwa wato zabe karo na biyu inda an yi zaben shugaban kasa sai an je wannan karo na biyu to ya kike gani wannan karan za a kai ga haka ko kuma ya za a yi
wato abinda masu fashin baki na fannin siyasa ke fada shine zai yi matakar wuya a ce ba a je wannan zagaye na biyu ba domin fafatawa a tantance waye ya lashe wannan zabe sannan yana da muhimmanci masu sauraro su gane cewa shi zaben Niger tun kusan wato 1993 a tarihin zaben kasar babu wanda ake yi ba tare da an je zagaye na uku kafin a samu wanda ya lashe wannan zabe
to Mahmud Lalo mun gode kwarai da gaske sai mun sake jinka
to madalla Sarfilu a tashi lafiya
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango ga masu raron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka waiwa
ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari
abin da ya kamata gwamnati ta juya hankalinta akai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba a wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2020 shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocinsu sun ba da ƙarfi bana mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Niger, Ghana da Kamaru ga abin da 'yan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuriyai hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa
sunana Bashir Muhammad ya kasai to alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati duba ta juya hankalinta akai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalan su su ciyar da su da makaranta da asibitin su da duk mu'amalolin da suka dace matakar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta bada fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi kowa ta fi aikinsa kuma an haita fi cikin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su hawo ba ne sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri an fadada su sannan mutane za su samu dama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abin kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashi hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samu ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sun shiga cikin tagayyara to amma matukar gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kalli wannan al'amari a bashi fifiko
sunana Amina Umar Hussein abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta maida hankalinta akai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa zuwa layi zuwa kan karamar hukuma a shigo da mutane cikin harkar tsaro to za a samu zaman lafiya arziki zai bunƙata saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi shine yake jawo baya muke koma a fannin zamantakewa shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati domin in babu tsaro babu abin da zai faru gwamnati ta fito ta sa hannu tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati, to abubuwa za su ci gaba. Saboda idan ka lura gaba ɗaya mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu wanda ya kama na addinin mu, na al'adar mu, na zamantakewar mu, saboda babu yadda, babu aminci, babu tsaro a tsakanin mu. Kuma in dai babu tsaro da wane bai san wane ba, wane bai san waye ya shigo ba, wane bai san waye ya fita a unguwar shi ba, wane bai san waye zai cuce shi ba, waye zai san zai shigo masa da wani abu, duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye, na rashin tattalin arziki, na rashin kula da ilimi, na rashin kula da tattalin kayan gwamnati, duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro. So gwamnati ta bada tsaro ga mutane, ma'ana ya dawo hannun mutane, ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido. Allah, ina ga in gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin zai ci gaba. Za ka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yadda ake tunani ba, sai da tsaro ya zama ya tabarbare. Wannan shine ra'ayina.
Wakilin ma kasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali akai na inganta rayuwar iyali a kasar Kamaru.
To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata, saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari, suna ba da karfi da karfe a cikin duk abin da za yi a cikin kasan Kamaru, amma wani bangaren ana manta da su. A rinka tuna da mata, kuma ana taimaka musu wurin daukan su aiki, wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba, domin da wannan suke samun karfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa, su sa kuma ƙasa ta ci gaba. Amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin ƙasar nan take manta da mu mata, kamar da na san mu da kokari, mu ci gaba da kokari kan mu rinka ja da baya, mu rinka hada kai kamar da muka saba yi, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana. Dama mu mata na san mu da kokari, a gaskiya ina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba, su ma su yi kokari su rinka fitowa, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin kasashen mu gabaki daya, kuma zai ba mu karfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba. Shanin bangaren ilimi a yanzu mata suna kokarin kansu, yaran mu ina gani sun yi kokari, mu ma dai to da mun yi namu kokarin din, amma a shanin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika ba mu namu kaso ba a sha'anin siyasa, she kai, amma in an zo ba a cika ba mu wani kokari ba, ko a samu a ba mu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a mu ma bare a dafa mana baya. A gaskiya wannan kam ni kan bana nan a bayan gwamnatin kasan Kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya. Kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani, mata mu ne a gaba, mu ne masu aiki, mu ne masu hada mutane, amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba shi a sa mata a baya. To a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske, kuma ba ma jin daɗin wannan abin.
Dangane da jin daɗin al'umman ƙasar Kamaru da kuma makarantun yara a ƙasar Kamaru, mun daɗe muna wannan magana akai. Dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma tuka a ƙasar Kamaru, wato kai dai talakoki gaba ɗaya mun daɗe muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su canja. Farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi, wato ana kasancewa a ƙasar Kamaru za ka je ka samu gojin da za ka iya ka sayi buhun gyaɗa a jaka uku, amma kafin ka iso da shi za ka isa ka samu buhun gyaɗan da za ka yi maka jaka 30. Amma dangane da mata, akwai waɗansu ayyuka da da ake ce mata ba za su iya yi ba, shi a ce shi maza. Kuma da waɗansu ayyuka da ake ce maza ba za su yi ba, shi mata. To yanzu an so mu canja wannan salon a hankali, cewa yanzu zaka samu mata, zaka same su suna aikin wuta, wato kuran aikin wuta, koko suna aikin ruwa, koko suna aikin gini. Muna daukan wannan kaman ci gaba ne na yancin mata, wato a ba su daman samu aiki, a ba su daman walwala da abin. A wannan fannin kam gwamnatin kasar Kamaru tana kokari, yan Kamaru gaba ɗaya ma suna kokari, da kyar ake bambanta maka mace da namiji. Kaga a nan kasar Kamaru duk wannan babu. da kai da mace duk kan za mu shashe muku ku zauna a ƙasa a wulakanta ku gaba daya a sa ku busu na gaba daya a hada kuma ba wani wani ne wani ne wannan irin incin din ne mata ba su da shi irin incin din ne mata ba su da shi
shirin namu kenan a wannan shekara ta 2020 da ke karewa a cikin ikon Allah sai kuma shekara mai zuwa da ke kama gobe ku je mu da wani sabon shirin inda za mu waiwayi waɗannan batutuwa domin ganin ci gaban da aka samu a waɗannan ƙasashe yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne daɗin duniya mata su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautar muke ji balle an ta bai gida
madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Shekarar 2020 na karewa da labari mai dadi na samun karin wasu rigakafin annobar coronavirus guda biyu annobar da ta addabi duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum kusan miliyan 1.8 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum miliyan 82 ko a jiya Laraba sai da hukumomi a Burtaniya suka baiwa wasu kamfanonin Burtaniya da na Swedish izinin fara amfani da allurar rigakafin coronavirus. A jiya Laraba, Sanata Josh Hawley ɗan jam'iyyar Republican ya sanar da cewar zai kalubalanci tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka wanda masu zaɓe da ake kira Electoral College suka yi. A makon gobe ne dai ake sa ran haɗakar majalisun Amurka biyu za su tabbatar da sakamakon zaben a mataki na ƙarshe. Amma babu alamun hakan na iya zama sanadiyar dakushe nasarar da zababben shugaban ƙasa Biden ya yi a kan shugaba Donald Trump. Bayan sake zaben shugaban ƙasar Burkina Faso, Rochma Christian Kabore a karo na biyu ya sallami Prime Minister Christopher Dabiyar daga matsayinsa a jiya Laraba ya kuma rushe gwamnatin ƙasar bayan amincewar 'yan majalisun ƙasar. Kundin tsarin mulkin ƙasar Burkina Faso ya baiwa zababben shugaban ƙasa damar soke Prime Minister da mukarraban gwamnatinsa. Har yanzu babu wani bayani da ke bayyana sunan sabon Prime Minister balle ma a yi maganar rantsar da shi. An harbo wani jirgin yakin Afghanistan a yankin kudu maso gabashin lardin Kandahar a jiya Laraba. 'Yan sanda sun tabbatar wa muryar Amurka cewa ɗan sandan ya mutu. Amma ba su ba da ƙarin bayani ba. Wani jami'i a ma'aikatar kasuwanci ta Amurka jiya Laraba ya ce za su ƙara haraji akan wasu kayayyakin ƙasashen Turai da ake shigowa da su ƙasar waɗanda suka hada da kayan jirgin sama da ruwan barasa da ake kawowa daga ƙasar Faransa da Jamus. Biyo bayan rashin jituwa da ke tsakanin Washington da Brussels akan harkokin shige da fice na jiragen sama.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an tuma ka ɗan da hantsi za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, ga saƙon taya murna ga wani babban mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Alhaji Bashir Yakubu Lami, wanda mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Luwanda Suleiman Adamu zai naɗa jujjuman Bauchi na farko a ranar Asabar da ƙarfe 11 na safe a fadar mai martaba Sarkin Bauchin. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba Sarkin Bunza, mai martaba Alhaji Adamu Mustapha Bunza, kan rasuwar ɗansa Abdulaziz Mustapha Bunza wanda Allah ya rasuwa. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harandi da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.